بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فجرل تنين تقوت غوتن ذو القعدة هجر منظم الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شكرا دبو الآيادة لليه الأربعين دايا واندى يدا تشي درانر أشرين دا ترى غوتن جون شكرا ملادية تدبو بيدا أشرين واندى شيني درسينا هدو تركتين جيرين جير درسا وقشن تاكيان لدبان إلمي واندى مكي ينسو لغل التافن تذكرة السامع والمتكلم في أدب عالم والمتعلم نا الإمام القاضي بدر الدين محمد بن إبراهيم ابن سعد الله ابن جماعة الكناني الله ونجي جافة تابس ونمالني يارسني أشكرات البقوي لتلاتن دا أكوباين هجراء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الله ونجي جساك من الخير أجرسن دا يقباتا منغ مكرن تمقدم وديي yanzu kai ai za mu shiga inda malai yake cewa albabul awwal fi fadl al alim wal ulama wa fadl ta'limihi wa ta'allumi, babi na daya wanda zai magana akan falalar malami da falalar ilimi da falalar koyon ilimi da falalar karantar da ilimi. Anan haka ya rubuta sunan babun, amma mun ji cewa a muqaddimar ya ce ne faslun fi fadl al ilmi wa ahli wa sharaf al-alim wa nubli, nan kuma yace fadl al-ilm wal ulama wa fadl ta'limihi wa ta'allumihi, wanda wannan ba haka ya kamata ba, amma dai an riga an yi haka din. Allah ubangiji ya sa adaci an so ya zama wato a samu wato daidaituwa, a samu ittihad na kalmomin shi a koyi. Allah ya saka mishi alkhairi, Allah ya gafarta mishi. Malam yace qala Allah ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu والذين أوتوا العلم درجات. قال ابن عباس العلماء فوق المؤمنين بـ700 درجة، ما بين الدرجتين 100 عام. الإمام بدر الدين الكناني يفارى آية القرآن ودك كيف المجادلة الله يكتوى يرفع الله الذين آمنوا منكم. الله سبحانه وتعالى ينادق masu imani a cikin ku, wallazina utul ilma, da kuma waɗanda aka daiwa ilimi darajatin, wato mu daga darajojin su iya yadda muke so, kamar da Allah yake cewa narfa'u darajatin man nasha, muna daga darajar waɗanda mun ga dama. Zaid ibn Aslam ya fassara yace wannan bil ilmi ake daga darajar din, kamar da Imam Ahmad ya ruwaito da isnadi tabbatacci a cikin littafin Miftahu Darus Sa'ada. Na Imam Ibn Qayyim ya bayyana cewa wannan shine abin da Qur'ani ya nuna cewa ar-rifa'a, daukaka tana samuwa ne bil ilmi wal iman, kayan abu biyu shike baiwa dan adam daukaka a bisa mahanga al-Qur'ani, kamar yadda Ibn Qayyim yake fada. Abu na farko shine imani, da Allah ya ce yarfa'illahu alladhina amanu, sannan na biyu kuma shine wallazina utul ilma. To da kai da mutum ya hada biyun sai ga mai yafi sauran mutane waɗanda suke da guda ɗaya kawai daukaka, wato ya zama kana da imani amma baka da ilimi, ba za ka samu daukaka kamar yadda wanda ya hada sababbin ba, ko kuma wanda yake da wani ilimi can daban amma bai da imani shi ma bai samu daukar da ake bukata ba. Qala ibn Abbas rahmatullahi alayhi wa radiyallahu anhu yake cewa al-ulama fawqa al-mu'minina bi 700 daraja, malamai suna sama da sauran muminai da darajoji guda 700, ma baina darajataini 100 am, tsakankanin kowane mataki daya akwai tafiyar shekara 100. Wannan riwaya ba a same ta da isnadi ba, amma dai Ghazali ya kawo ta a cikin Ihya Ulumuddin cikin mujallad na 1, wallahu a'lam. Wa qala ta'ala, kuma Allah yace shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi. Allah subhanahu wa ta'ala ya shaida, ya kafa kanshi shaida, ya tabbatar da cewa la ilaha illa huwa, babu wani abun bauta bisa gaskiya da cancanta sai shi Allah, wal mala'ika, kuma mala'iku sun tabbatar da haka, wa ulul ilmi, da mazuwa ilimi. cikin littafin fitawar darin sa'ada ya ambaci har fuska goma da suke tabbatar da wannan falala fuskoki guda goma ba mu so mu tsawaita saboda muna so ne dukkan nan su shiga cikin mu ba wai nazariyar muke so ba amma ga ɗan uwa dalibai wajibi ne su koma can su karanta domin a cikin gaskiya littafin miftahu darus sa'ada na ibnu qayyim al-jawziya da wuya a samu littafi a nan kusa wanda ya kai shi wajen tattaunawa akan daraja da martaba da muhimmancin ilimi mujalladin sa na farko bai kamata a ce wani dalibin ilimi bai karanta sa ba karantawa na maimaitawa kaga anan Allah subhanahu wataala ya gwama shahadarsa da ta mala'iku da ta an da ta malamai akan wahadaniyyatillah akan tsayantaka Allah a cikin kasancewarsa ubangiji abin bauta wanda babu kamarsa wanda wannan shine abu mafi muhimmanci da mutane suka zo yi a duniya dayanta Allah da bauta kuma shine abu mafi tsada wanda zai tseratar da bawa a lahira dayanta Allah din nan wanda duk ya mutu yana dayanta Allah ya yadda cewa Allah ɗaya ne ubangiji ne to duk gwagwarmai da za a sha a lahira in Allah ya so zai kai labari to wannan mas'ala mafi girma sai Allah ya kafa mala'iku da mutane masu ilimi da shi karan kankin sa kansa Allah ya gwama su a cikin shi da wannan abu kaga ko wannan kada ya ishi malamai daraja wato Allah da gaito in siyasa ko attajirai ko wanda suka iya surutu ko masu sana'a iri kaza ko masu karfin mulki duka Allah da gaito su ba a wajen wannan aikin daga mala'iku a cikin halittunsa to sai mutane wadanne irin mutane sai yake mutane masu ilimi bada subhanahu bi nafsihi wa sanna bi mala'ikatihi wa sallasa bi ahli al-ilm malan yace kaga Allah ya fara fadan kansa wa sanna ya biyo baya bi mala'ikatihi da mala'ikunsa wa sallasa ya ambata a karo na uku bi ahli al-ilm ya ambaci malamai wa kafahum zalika sharafan wa fadlan wa jalala wa nubulan wannan ya ishi malamai daraja da daukaka da falala da abin yin takama wannan ya ishi wa qala ta'ala Allah yace kul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun kace musu hal yastawi alladhina kana ganin za su daidaita alladhina ya'lamuna wadanda suka sani walladhina la ya'lamun wadanda ba su sani ba ma'anar shi kul la yastawi ba za su daidaita ba wa qala Allah yace fas'alu ahla adh-dhikri in kuntum la ta'lamun ku tambayi mazuwa ambato ahla adh-dhikr mazuwa ambato in kuntum la ta'lamun adh-dhikr a cikin alqur'ani yana zuwa da ma'anin alkitabul munazzal alkitabul munazzal kala biyu ne kuma akwai alkitabul qadari akwai alkitab ash-shar'i to idan alkitabul qadari shine rubutu na kaddara daga Allah kamar da Allah yake cewa laqad katabna fiz-zaburi min ba'di dhikri anna al-arda yarithuha ibadiy as-salihun kaga wannan kaddara ne abinda Allah ya kaddara cewa mun rubuta bayan ambato dake cikin zabura cewa ƙasa bayi nagari za su ainihin wato abin nan za su gaje ta to zikiri a cikin wannan sayakin zikiri na shari'a shine at-taura shine ahlul zikri domin kamar da Allah yake ta inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun at-taura da al-qur'ani su ake nufi sune ahlul zikr wato a can ana nufin a tambayi malaman yahudawa wanda suka san at-taura shine shi ake cewa ahlul zikr ai sun san da gaske ne annabtar manzala sallallahu alaihi wasallam gaskiya ce wannan yake nuni zuwa ga muhimmancin komawa ga malamai masana zancen Allah a duk sa'ar da ake da wata matsala da ba a gane kanta ba domin Allah ya umarni da a koma cewa fa in kana zatin fi shay'in farduhu ila Allah war rasul idan kun yi sabani akan wani abu ku koma da shi zuwa ga Allah da manzansa to su waye za su bayyana abinda Allah da manzansa ya faɗa shine ahlul zikr kaga wannan ma ya nuna Allah subhanahu wataala ya wakilta malamai a duniya su zama masu yin magana a madadin sa kamar da ibnu qayyim yake musu taki kenan al-muwaqqi'ina ar-rabbil alamin to wa qala kuma Allah yake wa ma ya'qiluha illa al-alimun bab me gane ayoyin Allah sai malamai masana kaga nan ma ma'arid ne na yabo bal huwa ayatun Allah yake bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilma lalle su ayoyi ne mabayyana fi suduril ladina utul ilma a cikin zukatan waɗanda aka baiwa ilimi to as-sudur jam'i na sadar zan iya na sadar an kawo shi anan dan a girmama su an faɗi girjin gaba daya aljam da aka kawo aka ce fi sudur ibnu ashur ya ce ana nufin girjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam girjin ya kamata ne a ce fi sadarin ladina utiyal ilm shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka kawo shi da jami'i litta'zim dan a girmama shi don muradin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne kamar yadda siyakin ayoyin yake kawo yake nunawa daga cikin abin da yake nuni zuwa ga wannan shine cewa kuma an ambaci irin wannan amma da siga a khas shine kamar nazala bihi ruhul amin ala qalbika kaga nan sai aka ambaci kalcan an ambaci sadru kirji shine gaba daya kirjin kina sai kuma aka ambaci qalb sai shine zuciya sai kuma aka ambaci a wani waje al-akhassul akhass shine fuad kenan linusabbita bihi fuadaka kazalika linusabbita bihi fuadaka daka mahallin wahayi an ambace shi a cikin alqur'ani mazaunar wahayi wuri uku ko dai a ambaci duka gabar duka jikin wato shine kirji shine al'ammu kenan ko kuma ambaci al-akhass shine al-qalb zuciya ko kuma ambaci al-akhassul akhass wato kebantaccen kebantacce shine fuad shine asalin wato burgamin inda Allah subhanahu wa ta'ala ya aje ilimin addini din a cikin zuciyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma zuciyar duka sauran bayi wanda Allah ya huwace musu ya ba su darajar ilimi din wa qala ta'ala Allah ya ci gaba da cewa inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama lalle waɗanda ke tsoron Allah a cikin bayinsa sune al-ulama malamai zukatan bayi da suke daukan hukubin nan wato sifa ta khashiya sai ya zama akwai akwai khaufun makrunun bil ilm tsoro wanda yake tare da ilimin sanin zafin azaba Allah da laifin da kirki saba mishi shi ita ke cewa al-khashiya kamar da Ibn Qayyim ya tattara bayani yayi shi dalla a cikin ainihin wato littafin shi din sannan littafin Darus Sa'ada wanda da wuya ka ga irin wannan bayanin a wannan littafi da ba ya tattauna akan menene al-khashiya wanda jima'ul kalam din shi ne wato al-khawfu al-maqrun bil ilm tsoron Allah wanda ko da yaushe yake gwamuwa tare da ilimi ko da yaushe yake gwamuwa tare da ilimin sanin Allah ulaika hum khairul bariya Allah yace hum waɗannan su masu sanin Allah hum khairul bariya ila qawli hadwa fadan sa zalika liman khashiya rabba kaga sai sake kawo al khashiya suna jin tsoron Allah dan haka malamai su ne kan gaba waɗanda aka sani a wajen jin tsoron Allah da shaidar shi Allah subhanahu wa ta'ala karka damu da surutun mutanen gari masu cewa ai malamai ba su jin tsoron Allah malamai sun ki malamai ku fito ku ji tsoron Allah duk wannan surutu ne na rashin tarbiya da rashin ta ido shi Allah ya ce malamai suna jin tsoron sa dan haka in dai da gaske ne su malamai ne lalle suna jin tsoron Allah tsoron Allah ba shine bin ra'ayinku ba ya ku mutanen gari a tsoron Allah shine aikata abinda Allah ya so da barin abinda Allah ya ce a bari da abinda manzonsa ya so da abinda manzonsa ya ce a bari ko da ya saba wa ra'ayoyin mu mutanen gari wanda galibi da ma mutanen garin mu ra'ayin mu muke tsammanin wai shine daidai Allah ya tsare mu malam ya ci gaba da cewa faqtadatil ayatani anna al-ulama hum alladhina yakhshawna Allah ta'ala wadannan ayoyi guda biyu suna nuna cewa malamai sune suke jin tsoron Allah wa annal ladina yashuna Allah ta'ala hum khairul bariya kuma sannan cewa masu jin tsoron Allah sune mafiya alkhairi a cikin halittun Allah Allah ka samu a cikin mafiya alkhairin halittunka fa yantuju zaka sai a samu sakamako cewa annal ulama'a cewa su malamai hum khairul bariya sune mafiya alkhairi a cikin bayin Allah bayan da ya kawo waɗannan ayoyi waɗanda kaɗan ne kawai ya kawo ba a so a tsawaita a cikin zancen sai ya ce wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fi ddin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin hadisi wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito daga Sahabi Muawiya dan Abu Sufyan Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa manzo Allah yace may yuridillahu bihi khairan wanda duk Allah yake san duk wanda Allah yake nufatar sa da alkhairi yufaqqihu fi din sai Allah ya bashi fahimtar addini wannan alama ce akan Allah ya nuface shi da alkhairi wannan hadisin ya zo kai tsaye gashi nan karara yana bayani akan fadilatul fiqh fi din darajar fahimta addini wanda duka abinda ake magana akan ilimi anan ana magana akan fahimta ne ta addini kamar yadda Ibn Qayyim ya bayyana a cikin Miftahu Darus Sa'ada da yake cewa abinda yake nufi da al-fiqh fi din labudda an yastamila ala al-ilmi wal 'amal sai sun hada biyan aiki bayan ilimi ilimi kadai ba a ci mishi al-fiqh fi din sai kana aiki aiki da jahilci babu ilimi shi ma baya cikin al-fiqh fi din dole sai an hada guda biyu sannan za a samu abin da yake nufi da al-fiqh fi din wannan hadisi asali ne mai girma game da sanin darajar malamai da girmama ilimi da girmama masu aiki da ilimi bisa tafarki madaidaici wa anhu sallallahu alaihi wasallama al-ulama'u warasatul anbiya har ila yau kuma ya zo daga shi dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin wani hadisi wanda shi ma za a bayyana magana akan shi nan gaba kar mu cinye dadin yace al-ulama su malamai warasatul anbiya magada annabawa ne a cikin lafazin ya bayyana cewa innamal ilmu bitta'allum kamar da ke cikin sahih al-bukhari to wannan shi kuma nuna falalar abinda malamai ke dauke da shi cewa suna dauke ne da gadan annabawa to ku babu wani abu da ya kai daraja ba annabi a duniyar nan babu wani dan adam da ke da daraja ta annabawa annabawa su ne number 1 a daraja cikin mutane kai hatta ma akwai maganganu akan tsakanin su da mala'iku su waye suka fi gaba amma ba shine mahallin tattaunawa ba a cikin mutane dai babu mutumin da ya kai daraja annabi shine wanda Allah yake magana da shi duba ka gani koda a rayuwa ce irin tamu idan aka ce ga wani mutum wanda wani babba yana magana da shi koda a waya ne to shi ma zai samu daraja sai samu daraja to su annabawa Allah yana aika musu da sako yace gashi a isar da shi zuwa ga bayinsa ayi tauhidi a bauta mishi to zaka san fa kowa daraja idan ba sa nan waye wakilin su to wakili kuma dama yana daukan matakin wanda yake wakilta ne dan koda wurin taro ne aka kawo kujera aka aje wanda aka gaita idan bai zo babban bako to idan ya aika wakili kaga wakilin nan zai zauna a kujerarsa sai jawabin da wakilin nan ya za a ce wancan babban ne ya faɗa sai a ce ta harshen mai magana a madadinsa ko ta harshen wanda ya wakilce shi magana tana daukan nauyi da hukunci na asalin shi mai gidan ne haka su malamai su suke daukan wannan nauyin da wannan amanar a madadin annabawa wannan kuma hadisin yana nuni zuwa ga buƙatuwa zuwa ga koyon ilimi daga tushensa shine daga annabawa in ba sa nan daga malamai domin Allah subhanahu wataala bai bar mutane su hukunta addini da kansu ba sai yayi ko annabawa zaka abinda annabawan nan suka koyar shi kadai za a yi a matsayin ibada idan ba sa nan fa to ba za a ji ana yin molanka ne da koyi da kanka ba sai a koya a gun waɗanda annabawan suka bari suna wakiltar su ne malamai din zaka suke cewa wannan yana nuni zuwa ga annal ilma yastakiru annal ilma mu'tabar huwa al-ma'khudhu anil anbiya'i warathatihim shine ilimin da aka karba daga gun annabawa ko aka karba daga gun masu gadon annabawa ba wai da ka ba sannan sai nuna cewa kuma ilimi ana koyon shi ne kawai bi ta'allum da koya a gun malamai ba da koyi da kanka ba wa hasbuka bi hadhihi darajati majdan wa fakhran yace wannan matsayi ya ishi abin daraja ya ishi abin alfahari wa bi hadhihi rutbati sharafan wa dhikra wannan martaba ta ishi daukaka ta isa abin ambato faka ma la rutbata fawqa rutbatin nubuwa yayin da zama babu wata martaba ko wata daraja sama da ta annabi fala sharafa fawqa sharafi warisi tilkal rutba to kuma babu wata daraja da take sama da wanda ya gaji wancan matsayin kamar da muka bayyana wa anhu har ila yau daga shi annabi sallallahu alaihi wasallama lamma dhikira indahu rajulani ahaduhuma abidun wal akharu alimun faqala فضل العالم على العابد كفضلي على ادناكم ذاك انبتا اغبن منزل الله صلى الله عليه وسلم في حديث الامام الترمذي يفتد شيء تهنيا عينه ابو امامه الباهلي من منزل الله صلى الله عليه وسلم cewa an yi tambaya akan wasu mutane guda biyu, daya yana da zana da kokari wajen ibada, daya kuma kokarin sa wajen ainihin wato karantawa ko ilimi. Sai Annabi ya ce falalar mai ilimi akan mai bautar Allah kamar falala ta ce akan mafi karancin ku na can kasan ku. Wani hadisi al-Imam Tirmidhi ya fitar da shi, amma isnadin shi bai tabbata ba, la yasqutu isnaduhu. Akwai wani mutum mai suna Salama ibnu Salama, wanda yake cikin isnadin Salama ibnu Raja. Sun yi akwai isnadin da yake wani Imam Darimi wanda Yazid ibnu Harun ya saba mishi, ya ruwaito shi daga Al-Walid ibnu Jamil daga Makhul Mursalan. Shi kuma wannan Salama dan Raja sai ya kawo isnadin shi kuma daga Al-Walid ibnu Jamil din, yace daga Al-Qasim ibnu Abdurrahman daga Abu Umama ya kawo shi isnadin muttasili. Hadisi da Al-Imam Darimi ya fitar da shi daga Al-Hasan Al-Basri Mursalan. Hadisin dai bai tabbata ba, duk da yake ma'anar shi mai kyau ce. وعنه صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يطلب فيه علما. daga annabi sallallahu alaihi wasallam hai ilawa yake cewa man salaka tariqan, wanda bi shi wata hanya, yatlubu fihi ilman, yana neman ilimi a cikin wannan hanya, sulika bihi tariqun min turiqil janna, to za a sanya shi akan wata hanya daga cikin hanyoyin aljanna. Ma'ana wannan ilimin zai ba shi dama ya aikata wani aiki wanda zai kai shi ga aljanna. Wa innal mala'ikata latad'u ajnihataha, lalle mala'iku suna sassafkar da fukafukansu li talib al-ilmi, da wanda yake neman ilimi, da ridallahi anhu, saboda yadda da shi da Allah yake. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fi samawati wa man fil ard, lalle shi malami wanda suke cikin samai da ƙasa na daga halittu suna nema mishi gafara, hatta al-hitanu hatta kifaye fi jawshil mai, a cikin cikin ruwa. Imam an-Nawawi ya ce bilisanil qal suke, yace dan babu abin da zai hana ce Allah ya ba su baki sun yi magana sun nema mishi gafara, tunda dama Allah ya ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi, wa inna fadlal alimi ala al-abidi ka fadlil qamari laylatal badri ala sa'iril kawaki. Sannan kuma falala da daukakan da malami yake da shi akan sauran mutane, akan waɗanda ba malamai ba, akan masu bauta Allah kamar falalar farin wata ne da ya cika a daren 13 ko 14 ko 15, ya ainihin kauda hasken taurari a cikin sama. Wa innal ulama'a warasatul anbiya, lalle kuma su malamai magada annabawa ne. Wa innal anbiya alami warisu dinaran wala dirhama, lalle kuma su annabawa ba su bar gadan naira ko famba, wato zinariya ko azafa ba. Wa inna ma warasu al-ilm, su sun bagarin ilimi ne. Fa man akhadahu, wanda duk ya riko da ilimi irin na annabawa, akhadha bihadhin wasir, ya riko da rabo mai tsoka. Wannan hadisi yana daga cikin manyan hadisai wajen bayani akan falalar ilimi. Babu ma wani hadisi da zaka samu da irin wannan a cikin ingantattu da irin wannan girma haka. Shi sa Ibnu Rajab al-Hanbali ya littafi musamman dan sharhin wannan hadisin, dan bayani akan abin da ke cikin shi na falalar ilimi. Wa'alam mala yace ka sani, annahu la rutbata fawqa rutbati al-alim. Kafin nan hadisin al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi, da Tirmidhi da Ibn Majah da Darimi cikin sunan ɗinsa, da kuma asalin sa a cikin littafin Abu Muslim daga Abu Huraira daga sahabi Abu Darda'i Allah ubangiji ya kara masa yadda. Haka Ibn Hibban ya inganta shi da al-Imam Abubakar ibn al-Arabi a cikin Aridatul Ahwazi sharhin sunan Tirmidhi. Allah ya saka masa alkhairi gaba ɗayan su. Sai malai yace wa alam ka sani cewa annahu la rutbata fawqa rutbatin man tashtagilu malaikatu wa ghayruhum bil istighfari wad du'a ilahu. Babu darajar ta kai mutumin da za a ce mala'iku da wasun su sai shagaltu babu abinda suke illa yi mishi addu'a. Wata da ulahu ajini hataha, sannan su kwakwantar da fukafukansu gare shi. Wa innahu la yunafasu fi du'a'i ar-rajuli as-salihi aw man tadhun man yadhunnu sarahuhu fa kayfa bi du'a'il mala'ika. A bisa ɗabi'a zaka ga mutane suna gogoriyo wajen yi wa mutumin kirki addu'a, ko ko mutum ma da ake sa ran mutumin kirki ne, kada zaka gani duk mutumin da ake ganin shi na kirki kuma ake sa ran na kirki ne zaka ga mutane suna gogoriyo wajen yi masa addu'a fa kaifa bi ruwayil malaika to ya kake tsammani kuma game da ainihin addu'ar mala'iku ya kake addu'a kake gani game da addu'ar mala'iku kenan yafi wancan falala wannan ya gina wannan magana ne a bisa cewa falalar mala'iku tana gaba da falalar mutanen kirki mutane wato fadlul mala'ika ala salihil bashar wanda mazkabiya ce ta sabani duk da yake akwai tafsiri da ibnu taymiya ya kawo a cikin majmu'ul fatawa mujalladi na hudu wanda yake nuni zuwa ga fifi ta salihan bayi akan mala'iku domin su mala'iku suna kan asalin su ne suna kan jadda ne su ku salihan bayi sai da suka yaki iblis suka tarbiyyanci zuciyar su nan suka iya zama masu irin wannan falalar da haka ake ganin fifikun su akan ainihin wato mala'iku din to da haka in muka dauka bisa yanda ya dauka cewa mala'iku suna sama da ɗan adam salihan bayi suna yi ma mutumin kirki addu'a ya samu dacewa to idan kuma ga wanda mala'iku ne suka mishi irin wannan addu'a wa qad ikhtulifa fi ma'ana wad'i ajnihatiha an yi sabani game da me ake nufi da wadu ajnihatiha sauke fuka-fukan mala'iku fakila aka ce at-tawadu' lahu wasu kace mala'iku suna kankan da kai suna risinawa a gaban wannan bawan Allah mai ilimi wakili wasu kuma suka ce an-nuzul indahu wal-hudur ma'ahu suka ce to abinda ake nufi shine mala'iku suna sauka ne kun su fuffuka fuka-fukan su tashi sai su yi ainihin tada'uwa sai su sauka da fuka-fukan su sai su sauka su zauna inda malami yake wal hudur ma'ahu su majalisin sa su zauna wakili wasu kuma suka ce at-tawqir wa at-ta'zim la abin da yake nufi mala'iku suna girmama shi suna ganin darajar shi suna sa mishi albarka wakili wasu kuma suka ce ma'anahu abin da yake nufi tahmiluhu alaiha suna daukan shi akan fuka-fukan shi su fatu'inuhu ala bulughi maqasidihi su dinga taimaka mishi akan cikar burinsa na neman ilimi wa amma ilhamul haywanati bil istighfar amma bai su far lahum amma kaga wannan wahayi da aka ce Allah subhanahu ta'ala yana yi ma yana kimsa ma al haywanat dabbobi bil istighfar lahum su dinga nema wa malamai gafara fa qila sai aka ce li annaha khuliqat li masarihi al ibadi wa manafihi abinda wani yake nufi shine saboda su halittu da kifaye da dabbobi da sauransu an halicce su ne domin amfani ga mutane a nan duniya duk Allah ya halicce su ne gaba ɗaya don su zama abin alfaru abin cin moriya gare mu mutane wal ulama hum alladhina yubayyinuna ma yahillu minha wa ma yahrum malamai kuma su suke da wuka da nama wajen bayyana cewa kaza ya halasta a ci kaza bai halasta ba kaza ya halasta a ci kaza bai halasta ba ويوصون بالإحسان إليهم كما لم يسمس في كرن توا سفدها هذه السيدة سكتشي للي أكتوت تام دبوبي كأزال انشيسو كأدو الكيسو كأي مسموغن دوري كأكشي سسي إن ينكايا كاما نبكاتا ونفي الضرر أنها كما أن باواسو سكي تشري مسو واتو مالامي سو سكي يكرن تدي دا أكوري وتتوتر ودقبر سامو تتوتر وتتكاسا إلى حاكس wannan kina ta kace sai kuma yace wa annabi sallallahu alaihi wasallama yuzanu yawmal qiyamati midadul ulama'i wa damu shuhada yace wai annabi sallallahu alaihi wasallama ya fada a cikin hadisin da Imam al-Khatib al-Baghdadi ya rawaito shi a cikin at-tarikh insa da kuma Ibn Jawzi ya ambata a cikin al-Ilal al-Mutanahiya da Imam al-Zahabi a cikin Mizan hadisi ne wanda yake wannan ne rauni kwarai ko kuma kana iya cewa ma mawdu'i ne kamar yadda wasu malamai suka fara Imam Sahmi shi ma ya rawaito shi a cikin tarikh Durdan da Imam Daylimi amma dai duka isnadin sa bai tabbata ba ko alama ko misqal balatin inda yake ma'anar sa mai kyau ce cewa yana nuni ba ga fifiko malamai akan shahidai wannan fil jumla ma'ana ce tabbatacciya fil jumla fifiko da abinda dai yake cewa shine ranar kiyama za a gwada tawadar malamai kamar yadda za a gwada jin shahidai yawan wanda ya zuba kashi maza a gwada yawan tawadar da ya amfani da ita wannan bai inganta ba wa qala ba'du wasu suka ce hadha ala anna a'la mali shahidi damuhu an gina wannan karatun ne a bisa cewa mafi girman abin da shahidi yake da shi shine jinin sa to adna mari da alimi midaduhu shi kuma malami mafi karancin abin da yake da shi shine tawadadan sai aka kwatanta tsakanin mafi daraja abu agun shahidi da mafi karancin daraja agun malami wannan dike al-imamu al-sheikh al-albani muhammad nasiruddin Allah ya jaza fata masa yayin takrijin sa ya tabbatar da raunin sa a littafin silsilatu al-ahadith al-da'ifa a lambar hadisi na 4800 da lambar 32 insha Allah zamu sarara an insha Allah kuma darasi na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaykum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh